daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku akan mitoci 60-25-16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niya da ke birnin Kunni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi, baya ga haka a kodiyaushe. Muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi. Mahmud Lalo ne da Muhammad Hafiz Babal muka sake dawowa a daidai wannan lokaci, inda za ku ji cewa shugabannin addinai sun dukufa wajen gudanar da addu'o'i domin neman Allah ya kawo ƙarshen matsalar tsaron da ta addabi Najeriya.
Wanda yau abin ya zama ruwan dare ga duniya. Yau mutum a gidansa ba zai kwanta a mashigansa ya zama da tabbaci zai gani gari ya waye ba.
Muna dauke da karin bayani, sannan za ku ji yadda hukumomi a Kamaru ke shirin tallafa al'ummomin da suka fice daga mahallansu sanadiyar rikici yan awari. Baya ga haka, Mahmud Ibrahim Kwari zai shigo da shirin sanar da rashin tayi. To amma bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da hantsi. Sakatariyar harkokin tsaron cikin gidan Amurka Kristen Nelson ta sauka daga mukaminta bayan watanni 16 da ta yi a kai, inda ta fuskanci babbar matsin lamba daga fadar shugaban Amurka ta White House da kuma jama'a kan halin da iyakar kudancin Amurka take ciki. Duk da irin ci gaban da muka samu wajen sabunta harkokin tsaron cikin gida ya yi daidai da na zamani, na yanke shawarar cewa wannan ne lokacin da ya kamata na sauka, abinda Nelson ta rubuta kenan a cikin takardar sanarwar barin aikinta zuwa ga shugaba Donald Trump. Yayin da ta ki bayyana hakikanin abin da ya sa ta bari, Nelson ta rubuta cewa tana fatan wanda zai gaje ta a matsayin sakatare a tabakinta zai samu goyon bayan 'yan majalisa da kuma kotu wajen gyara dokoki waɗanda suka hana su damar su kare kan iyakokin da kuma abin da yake janyo takaddama a tattaunawar da ake yi game da ƙasarmu. Ma'aikatan harkokin tsaron cikin gidan ƙasarmu maza da mata sun cancanci su samu irin kayan aiki da suke bukata don gudanar da aiki da muka danka musu. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi wani kira na gaggawa na bukatar tsagaita wuta a yankunan da ke bayan garin Tripoli don ta kwashe fararen hula da kuma waɗanda suka samu raunuka, yayin da sojoji da suke biyayya ga kwamandan sojojin ƙasar General Khalifa Haftar suka ci gaba da kutsawa da nufinsu na kwace babban birnin ƙasar. Prime Minister Libya da ke samun goyon bayan Majalisar Ɗinkin Duniya Fayez Sarraj ya kira matakin na Haftar da ƙoƙarin juyin mulki. Haftar da sojojinsa sun samu nasarar karɓe bayan garin Tripoli, babban birnin ƙasar, amma Sarraj ya ce dakarun gwamnatinsa a shirye suke su tunkare su. Ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke Libya ya buƙaci duka ɓangarorin biyu da suke yankin da su cimma yarjejeniyar tsagaita wuta ta jin ƙai. Kafafen yaɗa labarai na ƙasashen Larabawa sun nuna wasu hotunan bidiyo na sojojin Haftar suna shiga ƙofofin filin jirgin sama na Tripoli da yake rufe a yanzu kafin su zagaye wajen ginin filin jirgin a kusa da hanyar tashi da sauka da aka rufe ta yanzu. Babu wata alamar turjiya yayin kwace wurin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Washington DC. Jami'an tsaron Uganda sun ceto wata ba'amurkiya tare da direbanta waɗanda 'yan bindiga suka sace a wani wurin shakatawa na ƙasar. 'Yan sanda sun faɗa a cikin wani saƙon Twitter cewa mutanen biyu suna cikin ƙoshin lafiya kuma suna hannu mai kyau na jami'an tsaro. Wasu 'yan bindiga hudu da ba tantance ko suwaye ne su ba suka sace, Kimberly Sue Endicott, 'yar shekaru 56 da haihuwa da kuma direbanta Jean Paul Mirage, a kusa da wani sansani na daji wanda ke cikin gandun dajin Queen Elizabeth National Park a ranar Talata da yamma. Wasu ma'aurata biyu da suka manyanta waɗanda aka yi wa fashi amma ba a tafi da su ba, su suka ankarar da jami'an tsaron gurin shakatawa game da sace mutanen. Shugaban kasar Rwanda Paul Kagame ya jagoranci hidimar zagayowa ta 25 ta tunawa da kisan kiyashi da aka yi ma dubban dubatan mutane, inda ya yi gargaɗi mai tsanani ga waɗanda suke kulle-kullen tada hankali a kasar. Ga 'yan kasar nan da kuma 'yan kasashen waje da ke ganin cewa kasarmu bata gaji da hargitsa ta da aka yi ba, suke so su hargitsa mu, na so in gaya musu, saboda kare yaran nan da kuke gani da kuma kare kasarmu, za mu hargitsa su matuƙa. Abinda Kagame ya faɗa wa dubban mutanen da suka hallara domin tunawa da waɗanda aka kashe a shekarar 1994 kenan. Ya ƙara da cewa ba mu yi ikirarin mallakar wani wuri na musamman, to amma muna da wurin da za mu ce namu ne. Har yanzu kuzarin faɗa na tattare da mu sosai, abinda ya faru nan ba zai sake faruwa ba.
Muhammad Hafiz Baballe kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomi a ƙasar Kamar sun ce sun fara ɗaukan matakan kai ɗauki ga al'ummomin da rikicin yanke 'yan aware tilastawa kucewa daga mahallansu, yayin da suka musanta rahotanni da ke cewa akwai dubban 'yan ƙasar ta Kamaru da ke gudun hijira a wasu ƙasashe da ke makwabtaka da ita. Ga Muhammad Awal Garba da ƙarin bayani.
Ministan cikin gida na ƙasar Jamhuriyar Kamaru a Tangaji shine wanda yake jagorantar tawagar. Wannan tallafi dai da zamu rabawa mazauna a jihohin guda biyu aiki ne wanda shugaban ƙasar Jamhuriyar Kamaru Musa Biya ya dauke shi da matukar muhimmanci, kuma yanzu haka mun tallafawa mutane sama da 70,000. Da tambayi ministan cewar muna samu mutane sama da 400,000 ne yanzu haka suka arce daga kasar Kamaru suka shiga makwabciyar kasar Najeriya. Shin hakan na da kanshin gaskiya kuwa? A'a, wannan labarin kanzan ku yake ne. Kawai ana bukatan bata sunan Kamaru ne a idanun duniya. Haka jira muna ci gaba da gudanar da aiki da kungiyoyi na cikin gida da ma na kasashen ketare domin tantance ko kididdige waɗanda suka yi gudun hijira. A halin yanzu mun samu mutane guda 152 waɗanda suka bar jihohinsu suka shiga makwabta. Da na juya ta wajen mai faɗa aji a ɓangaren 'yan awaren Alhaji Dan Asabe, ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama su ma sun fito da waɗansu rahotanni cewar jami'an tsaron ƙasar Kamaru suna uzurawa al'umma.
To kai ma ka san majalisar ɗinkin duniya duk maganar da ta yi ta yi bincike sosai, abin da ka tuna ne a duk inda aka zaga za ka ga cewa tana turo mutane kamar wato 'yan sandan ciki nata, suna tura mata rahoto ana ji da hujja da wannan suke aiki. Ba kowa ya tashi kawai dauke waya ko kuma a yi musu wani abin ko internet a tura musu abin na ce musu a ga shi abin da ya faru su dauka su aiki da shi ba a da wuya.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka da kasar Kamaru.
To, shelkutar cocin ikkilisiyar 'yan uwa ta EYN a Najeriya ta gudanar da wani taro na musamman don yin addu'o'i da kuma yin kira ga mahukunta kan halin taɓarɓarewar tsaro da ake fuskanta a wasu sassan Najeriya. Daga Yola, babban birnin jihar Adamawa, ga rahoton da Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana.
A jawabinsa, Rabran Joy Billy da ke zama shugaban cocin ta EYN ya koma bayan abubuwan da ke faruwa ne da abin takaici.
Wanda yau abin ya zama ruwan dare ga Manjuniya. Yau mutum a gidansa ba zai kwanta a mashufansa ya zama da tabbaci zai gani gari ya waye ba. Akwai rashin tsaro a Najeriya kowace bangare. Ana kisan mutane kamar kisan jela. Muna kira ga gwamnati gaman namu daga kamin hukumomi zuwa jihohi zuwa gwamnatin tarayya. A sa jami'an tsaro su yi aiki.
Shi ma da ke ƙarin haske, babban sakataren cocin a Najeriya Rabaran Dr. Daniel Baya ya taɓa yin rawar da ya kamata ƙungiyoyin addini da kuma majami'u ne suke taka irin wannan yanayi, inda mako ya yi bayanin cewa
abinda ya kawo ga nasarar taron nan wanda aka iya taruwa kamar haka shine salama wanda muke samuwa koma a ƙasarmu. Ka sani idan akwai zaman ɗarɗar ko yaya aka yi jama'a suka taru za a samu tashin hankula, amma in akwai salama a cikin al'umma za a ga kowane taro da aka yi tana zama da albarka.
Tuni kuwa aka soma zanga-zangar lumana domin kira ga gwamnatin kasar game da abubuwan da ke faruwa a yanzu. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz kafin mu ci gaba da shirin a ci gaba da shakatawa da wannan waka.
Nigeria zancen siyasa ya sa mutane da yawa sun rasa rayukansu zancen addini sai mu yi ta da basira dan yakan jawo masifa matasan Nigeria mu daina tada hankula mu nemi zaman lafiya a dukan ayyuka ina kiran Jamilu da Jonathan surungume juna dan ba ma san masifa mai jawo
to a wanne shin ko a wani hali ake ciki dangane da korafin da yan kasuwa Kano ke yi na kokarin da baki musamman daga China da inda ke yi na mamaye harkokin kasuwancin jihar ga Mahmud Ibrahim Kure cikakken rahoto a shirin da rashin tayi
Masu saurare assalamu alaikum masana harkokin tattalin arziki sun fayyace hanyoyi da matakan da ya kamata a bi domin warware matsalar mame da yan kasuwar ketare suka yi wa lamuran kasuwanci a Kano Najeriya daidai lokacin da al'umma ke dako majalisar dokokin jihar ta Kano game da wannan batu sunana Mahmud Ibrahim Kwari dauke da ragamashi Shirinmu na makon jiya da ma wasu shirye-shiryenmu da suka gabata kun ji yadda ƴan kasuwar jihar Kano ke korafin yadda baki daga kasashen ƙetare musamman kasashen China da India suka mamaye harkokin kasuwanci a manya-manyan kasuwanni na Kano. A bayan dai galibin ƴan kasuwar na Kano na matsayin ƴan kamasho ne la'akari da cewa su ne ejoji ga masu kamfanonin ƙetare suke taka rawar sayar da kayayyaki ga diloli ko kuma ƴan sari. Sai dai sannan a hankali al'amura na ci gaba da sauyawa inda masu kamfanonin ne ke bude kantina da shaguna a sassa daban-daban na kasuwannin Kano suna sayar da kayayyakin da kansu ga diloli ko kuma ƴan sarin al'amarin da ya jefa ƴan kasuwar cikin gida cikin mawuyacin hali kuma hakan ta sanya suka gabatar da korafin su ga zauren majalisar dokoki ta jihar Kano domin daukar mataki ta hanyar doka. A hannu guda kuma masana harkokin tattalin arziki na ci gaba da fashin baki game da wannan batu. Dr. Lawan Habibu Yahaya ƙwararre ne a wannan fanni na sha'anin tattalin arziki kuma ya yi tsokaci.
Assalamu alaikum. Wato shi hanyar masana'antu da kasuwanci da haɓaka shi a kowace ƙasa ya dangane ne kacokan da irin dokoki na kasuwanci da ita wannan jiha ko ta ƙasar. Ta ɗabbaka domin taimakawa da an gaza mutanenta izamana cewa kasuwanci su yana tafiya a daidai kuma ba sa samun cutuwa daga waɗanda suka fi ƙarfinsu daga ƙasashen waje. Babban matsalar da aka samu shine wato manufar kasuwanci da masana'antu wato industrial and commercial policy na ba na Kano kawai ba na arewa gaba ɗaya ya tsufa ya wuce yayinsa. Da yana da buƙatar canje-canje ba wai kawai wannan manufa ta kasuwanci da masana'antu ba hatta ta aikin gona akwai buƙatar cewa a zauna ai muhimmin aiki wanda lokaci na ƙarshe da za a iya tunawa wanda akai muhimmin aiki akan masana'antu da kasuwanci akai musu wato industrial and commercial policy tun kusan 1975 saboda haka muhimmin zama ya kamata a yi da masana da wato su ƴan kasuwa da ƴan majalisa da waɗanda dai suke da ruwa da tsaki a harkar a daɗa gyara manhajar inda za a dusa da harkar kasuwanci a ƙasashe irin su China da India sun yi yawa a duniya, yawan su na mutane na al'umma, sannan kuma da karfin tattalin arziki. Abinda China take nema ko a ina ne a duniya yanzu, ta samu inda za ta rage mutanenta su je can, su zauna a can, su kuma yi kasuwanci, su mamayi kasar, saboda yawan su da kuma karfin tattalin arziki su suna iya sana'antar da kaya fiye da bukatunsu. Haka India. To a duk bangaren shashi na duniya babu inda yake da wato arhar wajen kasuwanci kamar Afirka. A kuma Afirka in ka dauki Najeriya zaka ga ita ce tunda yawan mutane shine kasuwa, to Najeriya ita ce a idan su. Kuma in ka zo Najeriya ta arewa babu inda ya kai Kano. Saboda haka idan ba kyakkyawan manhaja aka samu ta yadda za a kare karamin dan kasuwa da matsakaici wanda yake na Najeriya na gida ba, to tabbas in aka yi la'ubali da wannan dama za a wahala. A ka'ida ya kamata a ce waɗansu sana'o'i da kuma waɗansu kasuwanci an basu ne domin ƴan gari, kamar yadda idan ka buɗe masana'anta banda manyan masu juya akalar kamfani, kusan dukkan waɗansu ma'aikata daga shashen gudanarwa zuwa ƙasa zuwa labura zuwa ɗanlodi, ya kamata a ce al'ummar wannan ɓangaren da aka buɗe su ne suke da yawa a nan. Haka idan za ka sai da kayayyaki da 'yan kasuwa za ka iya zama abin da ake kira mai sana'antarwa, manufacturer. Amma distribution da retailing, wato rarrabar da kayayyaki da sai da su akan tebur, ba na mai sana'antawa bane dan kasar waje.
To amma waɗannan dokoki da kake cewa ya kamata a yi musu garan bawul tun shekarun 1970 da aka yi su, ba su irin waɗannan tanaje-tanaje bane da kake ambatawa yanzu?
To ai tattalin arzikin da yake a wancan lokacin abin da aka fi mai da hankali shine jawo hankulan 'yan waje su zo su zuba jari. Ba ana tunanin yanzu 'yan ciki su zuba jari, yanzu ku tunanin shine 'yan ciki su zuba jari kuma a kare musu haƙƙinsu. A wancan lokacin farkon industrial policy ne, ana buƙatar waɗansu mutane ba daga ƙasashen waje, saboda haka an ba su wani garabasa, ba a sa musu wasu dokoki na ku yi da kar ku yi ba, buƙata su zo su zuba hannun jari. To yanzu kuma sai ya kai cewa bayan buƙatar 'yan wajen su zo su zuba jari, ana so a kare 'yan ƙasa waɗanda suke son su shiga harkar wannan masana'antu da kasuwanci, izamana an kare haƙƙinsu kuma an ba su wata dama da za su wataya, domin idan ba a yi musu haka ba sai a samu nama ya da horomo ɗanye, ya zamana cewa ga ma'aikatun an kawo amma kayayyakin sana'antawar ba na ƙasa ba ne, ribobin kuma an ɗebe su an maida su ƙasar waje, sannan mu namu 'yan kasuwa sai izamana cewa a agent din ma basu kai ba, wato ma'ana a basu su raba din ma, ya zamana cewa ana samun matsala. A da a wancan yanayin idan suka shigo da kayayyakin su da kansu ma suke neman wanda za su bawa ya wakilce su, to yanzu sai izamana sun saboda sakaci da aka yi da tsawon lokaci da dokokin suka zauna, waɗansu suka daɗe a gari har sai izamana cewa su kansu sun fara tahowa da mutanensu, ba wai kawai su sana'antar da kayar ba, a su sama wa mutanen su aikin yi a waɗansu kuma ƙasashe.
Yanzu tunda magana ake na dokoki, misali ga ita majalisar dokokin Kano ta yi yunkuri za ta kalli wannan al'amari tunda ta samu korafi daga su 'yan kasuwa. Kuma dokokin nan da kake magana na shekarun 1970 an yi su ne tun ma watakila gwamnatin lardin Arewa da sauransu. Za a iya cewa yanzu gwamnatin Kano ko kuma majalisar Kano tana da misali hurumi na takallo ɗanan dokoki ta gaida ta tsara su don kare muradin 'yan jiharta, ko kuma abu wannan zance ne na gwamnatin tarayya, ko kuma sai gwamnatocin jihohin Arewa sun haɗa hannu da ƙarfe za su iya wanzar da wannan lamari?
To ai a kowane mataki gwamnatin matakin tana da damar ta duba waɗansu buƙatu da suka shafi al'ummarta, ta yi gyara a kansu, ta kuma duba yanayin yinsu yake da yadda zai amfani al'ummarta. Ita kuma gwamnati kullum canjawa take, duk wanda ta zo tana duba matsala ce a wani yanayi da ta samu kanta da al'ummarta suka samu kansu, ta duba wannan yanayin sannan ta fito da waɗansu dokoki. Tun daga local government akwai abin da local government za ta yi akan harkar kasuwanci tun daga kan tasha, kudin tasha, akan yadda za a bada kantuna, akan yadda za a karba haraji, akan yadda za a sauƙaƙawa ɗan kasuwa haraji, me ya kamata ibiya wanda kuma za a ɗauke ido a kansa. Haka a cikin jiha, jiha tana da dama ta yi abin da ake kira wato industrial and commercial policy of the state, wato manufa da manhajar tafiyar da masana'antu da kasuwanci na wannan jihar, ta duba menene buƙatuwar jihar a wannan lokaci. Misali a Kano yanzu, Kanawa da baki 'yan Najeriya da 'yan Kano suna da buƙatar zuba hannun jari kuma a taimaka musu ta wannan ɓangaren, wato ba tare da an bari mutanen ƙasar waje sun zo sun mamaye su ba, amma suna neman abin da ake kira partnership, haɗin gwiwa, yanda za a tafi tare, su su zo da masana'antu, mu mu zo da ma'aikata da sauran abun buƙatuwa, a yi yadda za a raba riba, su na ƙasashen waje su samu dama, mu ma mu samu. Amma daga sanda mutanen waje su ne za su kawo kayayyakin masana'antu, a ba su fili su masana'antu, a rage musu haraji, kuma su ɗebo mutanen su daga can su zo su ba su aiki, sun taimaki ƙasar su kenan can, sannan kuma su ɗebe ribar su mai da ita can, sai da mana cewa maimakon jiha ta amfana ko ƙasa ta amfana, cutuwa ta yi. Saboda haka a ƙa'ida kamata ida ma yanzu abin da za a duba shi ne da me da wa ya kamata duk wanda izo daga ƙasar waje, daga ƙasar ƙetare zai zo ya bayar, me ya kamata gwamnati ta bashi na wato bashi ƙwarin gwiwar kafa masana'antu, sannan kuma ta yaya 'yan ƙasa za su amfana, a 'yan ƙasar nan da wa za su yi haɗin gwiwa, menene kasan wanda masu haɗin gwiwa.
Kafin kai ga kafa masana'antun, yanzu babban kukan ma da ake shi ne yadda ake shigo da kayayyakin, tunda yawanci kayayyakin nan shigo da su ake a order su, kuma a zo a raba wa 'yan kasuwa su kuma su sayar ɗeɗe ga sauran masu amfani da wato kayayyakin. Amma ya zama cewa baƙin nan su za su shigo da kayan, su sauke kayan, su yi kantin su kuma su sayar wa mutane.
To ai maganar da muke kenan, tunda sana'antar da kayan ma saboda yanayi da ƙasar ta samu kanta na tasgaro daga wajen harkar wuta, samun tasgaro daga wajen harkar wato security da sauran abubuwan da ake kira na infrastructure, conducive environment, wato yanayi kyakkyawa da zai sa masana'antu su daɗa ɗagawa. To da masana'antunmu na Kano sama da 340 da wani abu daga 1999 zuwa 2000 kusan 15 duk suka ruguje a Kano kawai, sai ya zama cewa waɗannan manyan masu masana'antun sun koma sun zama agent. Yanayin tattalin arzikin ƙasa ya karye masana'antunsu, sannan kuma commission ma da suke yi, yanayin rashin bin dokoki da sabunta dokokin kasuwanci da masana'antu shi ma ya sa an kore su. Saboda haka sai zama su ba su da aikin yi, waɗanda suke ƙasansu a kasuwan ba su da aikin yi, sai zama in ma suka karɓi kayan to za kuma su zo su yi competition ne, su tseren sayarwa da su da waɗanda suka sana'antar da kayan. Kaga babu wata riba da za su yi su fita kenan.
Talon Habibu Yahaya kenan, masanin tattalin arziki a Najeriya. Masarar da ya karshen shirin darshin ta yi na yau kenan. Yanzu a madadin bakon namu kana da waɗanda suka taimaka shirin yayi nasara a sashen Hausa na muryar Amurka, Mahmudu Ibrahim Kwadi da na shirya na gabatar, nake cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Tuwar lage da Mahmudu Ibrahim Kwadi. Yanzu kuma ga sharhin wasu daga cikin jaridun Najeriya.
Fara sharhin jaridin ne da jaridar The Nation. Jaridar kuma da Toronto, hukumar ba da agajin gaggawa a jihar Borno na cewa akalla mutane 5 ne aka kashe, inda wasu 30 suka samu raunuka a lokacin da wasu 'yan kunan bakin wake guda 2 suka tada babban da ke jikinsu a birnin Maiduguri. Jaridar ta The Nation ta ruwaito kakakin hukumar ba da agajin gaggawa Malam Kacalla Usman na cewa wasu mata yara guda 2 ne dai suka tada babban da ke jikinsu daga cikin wanda da suka mutun da hadda yan kunna bakin waken guda biyu da kuma wasu fararen hula guda uku. Sai kuma jaridar Sahara Reporter da ake bugawa ta yanar gizo, jaridar da ta ruwaito shugaban kasa Muhammadu Buhari na cewa bai kamata a ce bai damu da yadda ake kashe mutane ko sace su a yankin arewacin Najeriya ba. Jaridar da ta ruwaito kakakin shugaban kasa Garba Shehu na cewa a duk mako shugaban kasa Muhammadu Buhari kan zauna tare da manyan jami'an tsaronsa domin duba lamuran tsaro a kasar, tare kuma da tattaunawa akan hanyar da za a bi domin kano bakin zaren. Shugaban kasan na cewa shi dan adam ne wanda kuma ke damuwa da halin da al'ummar sa ke ciki, domin kuwa akan haka ne suka zabe shi. Mai da martanin shugaban kasan da ya biyo bayan koke-koke ne da ke fitowa daga al'ummomi daban-daban, musamman ma dai na yankin arewacin Najeriya, game da sace-sacen mutane da ake yi akan hanyar Kaduna zuwa Abuja da kuma kashe-kashen da ake yi da sace mutane a jihar Zamfara. Sai kuma jaridar The Punch, jaridar da ta ruwaito cewa yanzu haka dai gwamnatin tarayyar Najeriya ta haramta harko ma'adinai a jihar Zamfara, inda kuma ta baiwa 'yan kasashen waje sa'o'i 48 da su fice ga jihar. Mukaddashin Spiritu General ɗan sandan Najeriya Muhammad Adamu shine ya sanar da hakan ga manema labarai, inji jaridar The Punch. Daukan wannan mataki dai, inji babban Spiritu General na ɗan sandan Najeriya, ya biyo bayan rahotanni na asiri ne da jami'an tsaro suka samu, wanda ke nuna cewa akwai alaka tsakanin harhare da yan bindiga ke kaiwa a jihar ta Zamfara da kuma ayyukan haƙan ma'adinai, musamman ma dai gwal a dazukan jihar Zamfara. Don haka daga yanzu gwamnatin tarayyar Najeriya ta haramta duk wani nau'in haƙan ma'adinai a jihohin da ake fuskantar matsalar ayyukan 'yan ta'adda. Sai kuma jaridar Daily Post da ake bugawa ita ma ta yanar gizo, jaridar dai ta bayyana cewa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya gana da Sarki Abdullah na biyu a ƙasar Jordan a lokacin taron tattalin arzikin duniya da aka gudanar a ƙasar, inda kuma shugabannin ƙasashen guda biyu suka tattauna akan hanyoyin inganta dangantaka na tattalin arziki da diplomasiya da kuma kasuwanci a tsakaninsu. Tunidai shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, inji jaridar ta Daily Post, ya sauka a haɗaɗɗen Larabawa domin halarta wani taro da ke da nasaba da tattalin arziki da kuma saka jari. Babangiji Brun, Murai Amurka daga Lagos.
Sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke mana kan na'ura.
Assalamu alaikum sashen Hausa na Murai Amurka. Mai magana shi ne Baban Radio Matankari a jihar Kebbi, Najeriya. Murai Amurka, muna yaba muku, muna jinjina muku dangane da damu da kuke ba mu, muke bayyana ra'ayoyinmu akan abubuwan da ke ci mana tuwa kwariya, musamman ko a kasashen duniya ko kuma kasa ta Najeriya. A yau ina son bayyana ra'ayina dangane da harin ta'addanci wanda aka kai a garin Kakangi a cikin karamar hukuma ta Kaduna. Da fatan gwamnatin tarayya za ta dauki mataki akan ko waɗanne iri ko wace kungiya ko waɗanne iri da suka yi da hannu akan wannan.
Assalamu alaikum sayan Hausa na Murai Amurka. Magana magajin suka waje da garkin lokar gannin Jigawa State. Dan Allah ku isa man da sako na gaggajin ta'aziyya da ƴan uwana talakaran jihar Zamfara, maza da mata, yaro da babba. Da wannan ƴan bindiga da suka dame su, ina kira da gwamnatin tarayya, ya kamata ku ga ba harka buɗe idan ka, dan Allah ka taimaki wannan talakaran jihar Zamfara da mai girma gwamnatin jihar Zamfara Alhaji Abdulaziz Yaro. Dan Allah ka ceci wa'annan mutanen jihar Zamfara.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Sunana ɗan Lamije daga jihar Niger, Nigeria. Ina so yi ma chairman Kuntuwa godiya akan hasarin da mutanen manta suka samu a yankin Kuntuwa. Sai ma ka rasa rayuka mutanen 22, kuma ina yi ma sarkinmu na ta'aziyya da hakimin manta. Allah ji kansu, Allah sa mutuwa hutu.
Sakatariyar harkokin tsaron cikin gidan Amurka Kristen Lawson ta sauka daga mukaminta bayan watanni 16 da ta yi a kai, inda ta fuskanci babbar matsin lamba daga fadar shugaban Amurka ta White House da kuma jama'a kan halin da iyakar kudancin Amurka take ciki. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi wani kira na gaggawa na buƙatar tsagaita wuta a yankunan da ke bayan garin Tripoli don ta kwashe fararen hula da kuma waɗanda suka samu raunuka.
Tumarallah masu sauraro da aka makawa ƙarshen shirin na hantsi a wannan lokaci, sai kuma can an jima za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu madadin Muhammad Hafiz Baballe Chiba Hero Diodene, sai injinanmu Jimmy Cook Mahmud Dalo ke cewa a wannan lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.